ya halicce mu wasu masu kudi, wasu talakawa, wasu masu karfi, wasu ba su karfi, wasu mutane maza, wasu mata, wasu masu hankali, wasu mahaukata, ga su nan gaba daya kala-kala. Allah ya yi mu ba don komai ba, Allah ya yi mu don ya jarabce mu innaha fitna. Allah ya ce a tasbirun, mu gani za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba hakuri. Abinda ake so ga ɗan musulmi ko da yaushe a cikin rayuwar shi, ko da yaushe dinga tunawa shi mai komawa ne ga Ubangijin shi. Satin da ya huce an yi huduba, limamin juma'a ya tashi ya yi huduba ga jama'a, ashe huduba karshe ce. A yanzu zancen da muke yana cikin ƙasa, subhanallah, Allah ya ji kansu, Allah ya rahamshe su. Ya ƴan uwa musulmi, abinda ake so ga mutum ko da yaushe ya tuna, wallahi baka shirya ba za ka ji ka cikin kabari, baka shirya ba za ka ji ka cikin kabari, kuma babu abin da zai tserar da kai sai aikinka. Aikin da kai shi kadai zai zauna tare da kai. Shi yasa har kullum mutum ya gane, kar ka yarda da kowa, kar ka yarda da komi, ka yarda da aikinka, domin kowannan da komin nan zai gudu fintin kauye barka, baya komowa gare ka, aikinka kadai zai tsaya ya tsirar da kai ko ya halakar da kai. Saboda haka ma kanka lissai, ka tuna ma kanka abubuwa don maka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mutuwan nan ba ta shawara, yanda ba a shawarce ka ba lokacin da za a haife ka, ba a shawarce ka ba wane ne zai zama babanka, ba a shawarce ka ba wace ce ta zama uwarka, ba a shawarce ka ba garin da za a yi halicce ka, kai hatta da sunanka ba a shawarce ka ba, da ka girma ka ji kawai sunanka wane. Haka in za ka mutu ba a shawartar ka. Kalma ce ta zo, na zo, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Al'amru Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yayi niyya abu, ce mai yake zamanto sai ya zamanto. Wasu malamai suke cewa kun kalma ce mai harafi guda biyu, kamun ya ce kun, kamun kafun ɗin ya ɗan mai nunun ɗin, yaga ya ce ku, kamun nun ɗin ta zo, tuni abin ya kasance. Subhanallah, tuni abin ya kasance. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a gidan duniya, ya ɗora mana jarabta kala-kala don yaga za mu yi haƙuri ko za mu gudunce. Mai kuɗi wanda yake da ƙarfi, kai ya nuna fifiko da cici da kai, da nuna isa da ƙwaboro, da nuna shi ba lahiya ba ne, don ilimin shi, don girman shi, don sadaukantakan shi, Allah ya bashi wannan. Kalla wallahi ba haka ne ba. Fitina ce Allah ya baka don ya jarabce ka. Talaka wanda baya da ƙarfi, kai ya yi zaton kodan shi ba kowa ba ne, Allah ya yi shi talaka. Kalla wallahi fitina ce Allah don ya jarabce ka ne. A tasbirun, za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba. Dukkan wannan da talauci, da gina arziki, da ja, da ilimi, da jahilci, da jahilci, duka fitina ne. Ka tashi ka nemi in jahilci ne, ka nemi ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin irin jarabtar da ya ɗora mana a duniya ita ce fitintunu na addini da fitintunu na zaman lafiya. Ku sani ya ƴan uwa musulmi, banda shirka, shirka ita ce babban zunubi wanda Allah baya so. Abin da yake biyo bayanta shi ne zubda jinin musulmi, zubda jinin ɗan adam, mugun abu ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lahiya a cikin ƙasarmu. Ko da yaushe abin da mumuni zai yi kira rashin zaman lahiya mugun abu ne, fitina ce. Mai kuɗi baya zama da lahiya, ba zai iya jin daɗin kuɗin shi ba. Talaka ba zai shi daɗin neman abinci ba. Mai ibada ba zai shi daɗin tahiyya ka je ka yi ibadarka ba. Mai iyali kullum kana cikin haufi, cikin iyanka ya za su kwana, ya za su tashi. Matarka baka san inda take ba. Fitina, rashin zaman lahiya musiba ce wadda take ita ce. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana lokacin da ya ba Quraysh zaman lahiya a garin Makka, sai yake tunatar da su da cewa ni'ima ce guda biyu. Idan Allah yake tunatar, yake gora musu, yace kasbota ma kowa sai shi, saboda shi ne ko ya ba su wannan ni'imai abinci da zaman lahiya. Allah ya ce fal ya'budu rabb hadal bait, saboda ta ma Ubangijin wannan ɗakin. Me yasa? Alladhi at'amahum min ju'in wa amalahum min khawf, shi ne ko ya amintar da su daga tsoro, zaman lahiya kuma ya ciyar da su daga abinci, ya amintar da su daga tsoro. Akwai abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci ya ba da izini ka tsare su, duk inda kake ka tsare su da ranka, ka tsare su da ranka. Wannan shari'a ce ta tabbatar da wannan, su ne addininka na farko. Kenan dole ka nemi zaman lahiya don ka yi addininka yadda Allah yake so. abu na biyu shine an-nufus ranka idan ka ga mutun zai kashe ka dole ka tsare kanka kare kashe ka na uku shine hankalinka al-uqul kada ya bata ma hankali kada gurbata ma hankali ka haukace na hudu shine al-i'tirad mutuncinka mutunci idan babu zaman lafiya babu mutunci yau shi za a kalkashe yara a gundodiya matan ku san inda suke ba in rashin zaman lafiya ya zo kucincinin da kuke gani a television da muke gani muke shi a labaru mu yi ta roƙon Allah subhanahu wataala kada ya kama mu shi a cikin ƙasar mu ya kamata ɗan uwa musulmi ka san mutuncin musulunci ka san mutuncin zaman lafiya na gaba shine al-amwal dukiyarka da hurma ɗinka ne ka tsare su wannan mutuncinka ya jama'a musulmi musulunci yayi umurni da kowa ya san haƙƙin shi kowa ya tsare haƙƙin shi kan wanda ya zalunci kowa kowa ya tsaya bakin inda Allah ya tsaida da shi la yahillu lil muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata ga musulmi ya tsorata musulmi tsoro kawai ka bashi tsoro kuma ka zo ka ce wasa kake mishi wannan ma haramun ne a musulunci domin ka jinka mai zuciya ka tada mai hankali tsoro kawai ka ba mutum musulmi tsoro annabi yace haramun ne kada ka kuskura kai wannan annabi kuma yace la yashiru ahadukum ila akhihi bisila kada ɗayan ku ya nuna ma ɗayan ku mabiji kamar wata kibiya ko ta kobi ka nuna ma mutum ko bindiga a yanzu kada kai wannan yace kada ka je shaytan ya kwaba hannunka ka fada wani rami daga cikin ramin wuta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to ina wa kai har ka je ka zama shinin musulmi ai wannan musiba ce wanda take yi tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal julus fi turqat huduba dan tsare mutuncin mutane hatta da zaman titi annabi yace iyyakum na hore ku da zaman titi kada ku ƙara zaman fada a titi suka ce wa malana budda ya rasulullah me yasa inna ha majalisuna mazamnunmu ne muna hira annabi yace to in kuka ise kun zauna a titi fada da mazamni to ku ba hanya haƙƙinta hanya ma ashe a musulunci tana da haƙƙi annabi yace suka ce wa ma haqqut tariq menene haƙƙin hanyar ya annabi ya zana musu abubuwa guda biyar abinnan guda biyar sai ka san su kake da farmi na zaman titi in baka san su ba kada farmi na zaman titi a gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na farko annabi yace gaddul basar rumtsa idanu kada ka dinga kallon haram kallon haram ka nesance shi kamar da kanka zuwa ga ubangiji ya dan uwa musulmi lokacin da kake tsakal kallon haram din nan in ka mutu kaka annabi yace kullun yub'athu ala ma matu kowanne mutum za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi kana tsammanin tsumai za a yi sai ka'ida kallon haram din tukwana a dauki ranka gaddul basar rumtsa idanu wa kaful aza ije kazanta kal a cuci wani a kusanka kai magana kai bayani ba haka nan bane raddu salam mai da sallama wasu suna taɗin musu abubuwa ya dauke su wani zai zo musu sallama assalamu alaikum ko a kafa suka yi shi ba ashe haƙƙin hanya ne idan zaka zauna a titi an ce ma assalamu alaikum dole ka mai da sallama amru bil ma'ruf umurni da aikin alkhairi wa nahyi anil munkar da hana mugun aiki wannan abubuwan guda biyar din ka san kana aiki da su to su ne ka samu hanya za ka iya zama a kan titi idan baka san su ba baka aiki da su to baka da izini ka zauna a kan titi ko ba da ko a kofar gidanka ke da wannan al'amuran a musulunci jarima ce wadda take ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu kuma a yanzu a wadda inda muke a cikin ƙasarmu ana kiran mu gabaki daya mu roƙi Allah mu kaskantar da kai Allah ya kawo mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ya kawo mu zaman lafiya a ƙasarmu muna cikin wani yanayi wanda Allah kadai ya san ina za mu dole mu roƙi Allah zaman lafiyar ka shine zaman lafiyar iyalinka zaman lafiyar ka shine zaman lafiyar dukiyarka zaman lafiyar ka shine zaman lafiyar jikokinka wanda zaka aiwa a gaba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi ta roƙon Allah mu dai Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu daga dukkan fitintunu wanda ba su gane ba suke wannan banna ya Allah in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ku ba su shiriwa Allah ka kiyaye mana mu dai ka su cuce mu zaman lafiya muke so a cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya ya ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wataala yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kashe duk kada ku dinga barna a cikin kasa bayan gyaranta. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah baya san masu barna a cikin doron kasa. Duk wasu abubuwa da suke shige huci, mu ba nan bane, ba mu san su ba, mu musulmi ne. So muke mu samu kwanciyar hankali mu bauta ta mu Ubangijinmu. Duk mu mun san ba wani lokaci zamu iske Ubangijinmu. Tsoro muke mu iske Ubangijinmu da haƙoƙin mutane a wuyayen mu. Me zamu ce ma Allah subhanahu wataala? Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Usama ya bisa rundunar yaki za su tafi wani yaki. Garin an ce duka kafirai suna shigowa, ashe da kai musulmi guda a garin. Da ya ga ƴan uwa musulmi sun zo, sai ya gangaro da gudu daga musa dutse ya cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana zawa da gudu sai suka soke shi, suka kashe shi, suka huce. Domin an ce musu duka garin kafirai ne. Bisi bincike ba, iya cewa la ilaha illallah. Tuni Jibril ya zo ya ce ma Rasulullah, yanzu masu cewa la ilaha illallah kuke kashewa? Usama daga zawon shi, annabi ya ce mai katanta huwa ya kulli la ilaha illallah, ka kashe shi ya ce la ilaha illallah. Usama ya ce ya Rasulullah, ya fadi ne dan tsoro, ya ji tsoro ne shi yasa ya fadi. Annabi ya ce ka fara zicce shi, ka gani dan tsoro ne. Annabi ya sake ce mai katanta huwa ya kulli la ilaha illallah, ka kashe shi iya cewa la ilaha illallah. Me zaka ce ma Ubangiji gobe, ka kashe shi iya cewa la ilaha illallah. Usama ya ce kai ciwona daman a ran nan na musulunta, kashe mutum wanda yake cewa la ilaha illallah kenan babbar fitina ce. Ya ɗan uwa musulmi, daga cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya a ƙasa shi ne kowa ya zubda shirka ya koma ga Allah, kowa kai ya yi shirka ya koma ibadar Allah, ya koma sunna, ya koma hadisan annabi ingantattu, sai Allah ya sauko mana zaman lafiya. Ko da yaushe muka butulce, muka kekashe, muke saban Allah, sai Allah ya jarabce mu daga inda mu sani ba. Idan muka koma ga biyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba mu bukatar ɗan gabas ko ɗan yamma su taimake mu. Allah zai tsare mu, Allah shi zai tsare mu. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya ba imaninsu da shirka, a zulm shirka in ji Allah, sai Allah ya ce ula'ika lahumul amn, su suke da security, su suke da zaman lafiya. Ka yi imani da Allah, ka dinga ibadarka, ka san haƙƙin kowa, don haƙƙi ba. Annabi yake ce mana ko cikin kasuwa ka je ko masallaci, in dai kana da wani abu makari kamar wata bindiga ko kana da wani kibiya ko kana da mashi, to ka kare wajen, wajen da zai ɓannai, kar ka je ka cuci wani ka gobra ma wani sai ka samu zuni. Ku duba yadda musulunci yake tsare haƙƙin mutane, la darara wala dirar, ba cuta ba cutarwa. Kar ka cuci da kusanka, kai ya cuce ka, ka koma ga Allah, ka nemi gyaran gamuwarka da Ubangijinka. Wallahi kowa ne mai shi, duk rukuwar da kai da duniya tana kana maka kana jin daɗi, sai kai, sai kai, kai ba lafiya ba ne. Wallahi baka shirya ba za ka shiga cikin kabari, kuma duk abin da kai yana nan a rubuce, sai an auna maka. Ka auna ma'auninka, kamun auna maka ya kai bawan Allah, ka binciki kanka kamun ranar da za a bincike ka. Masu tiri da masu yabonka kar su tozartar da kai, kar su sa ka ka ɗaga kanka. Wanda za su yabe ka sai kai wane, sai kai, ai ba wanda ba, ai ka gama da su. Wallahi kar su ciki rikita ma zuciya, sannan masu zarginka kar su rikita ma zuciya, kai kaɗai ka san waye kai da Ubangijinka. Allah ya ce bal insan ala nafsihi basira, mutum shi kaɗai ya san shi wane ne dangane da alaƙar shi da shi da Ubangijinshi. Ka biyayya ga uwaye, ka ɗauki Ƙur'anin annabi, Ƙur'anin Allah, ka dinga sallah da jama'a a cikin masallatai, ka dinga taimaka ma musulmi da musulmi, kada ka dinga cutar ɗan uwanka. Dukkan wannan abubuwa daga ka je gurin Allah subhanahu wataala, sai a maka lissafi mai kyau ka tafi aljanna. Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, waɗanda suka yi imani wanda ba su cutanya ba imaninsu da shirka, ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina in makkannahum fil ard, waɗanda idan muka tabbatar da su a bisa fuskar ƙasa, Allah ya baka mulki, Allah ya baka kuɗi, Allah ya baka ilimi, Allah ya baka dai ni'ima, Allah ya ɗaukaka ka akan wasu, wannan duk darajar da Allah ya baka. Aqamu ssalata wa atu zakata wa amuru bil ma'ruf wa nahu anil munkar, kashi abubuwa guda huɗu a wannan ayar. wannan abun bai hana ka batsai da sallah sallah kake tare jama'a aqamu salat wa atu zakata bai hana ka bada zakat tukiye ka amru bil ma'ruf kana umrni da aiki alkhairi wa nahu anil munkar suna hana mugun aiki duk matsayin da Allah ya baka baka fasaba wannan abubuwa Allah ya ce a gaya musu wallahi aqibatul umur karshen al'amuran ma na Allah ne Allah zai yaye musu duk kurakuran da suka yi Allah ya sanya su cikin aljanna ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka sauko zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka sauko ga sai gunan mu Allah ka sauko sai ka mana bala'i a ƙasar mu Allah ka rije mana shi ya Allah waɗanda suke tada hankalin musulmi da musulunci Allah ka iya mana su Allah ba su gagare ka ba ya Allah in masu shiruwa ne Allah ka shirye da su ya Allah in ba su shiruwa mu dai Allah ka tsare mu ala wa inna